نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللقاء لكينا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي awanan yammacin asabar yau muna 15 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta nawa ce فإذا نفخ في السور فلا أنساب. آية تدليل إن شاء الله. بسم الله. Allah subhanahu wa ta'ala yace fa idza nufikha fi suri, to idan akai busa a cikin kaho, fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun, babu sauran dangantaka a tsakanin su, sannan kuma ba za su tambaye juna ba. Ajiya mun fara tafsirin wannan aya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yake gaya mana cewa duk lokacin da akai busa, akai busa a kaho, wanda muka ce anan ana nufin busa ta biyu wanda mutane da sauran duka halittu za su tashi daga mutuwa, Allah subhanahu wataala zai dawo da kowane abu mai ransa. To a wannan lokaci Allah ya ce fala ansaba bainahum, babu wata dangantaka tsakaninsu. Mun ce a alqur'ani akwai inda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da dangantaka a cikin alahira. Allah yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Kaga kenan akwai dangantaka. To wace dangantaka ce Ubangiji yake cewa babu ita a lahira? Ita ce dangantaka da za ta amfane ka. Babu wata dangantaka da za ka ci moriyarta a lahira sai aikin da ka je da shi. Ka je da kyakkyawan aiki, to lokacin da ya aikinka zai amfane ka. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ranar da dukiya ko ƴaƴa ba za su yi amfani ba, sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya. Saboda haka Ubangiji yana kore dangantakar da za ta amfane da mutum ne a ranar lahira. To sannan Allah ya ce wala yatasa'alu, ba za su tambayi junansu ba. Kamar yadda ce wala yasalu hamimun hamima, aboki ba zai tambayi abokinsa na ƙud da ƙud ba, amininsa. Kowa a lokacin ta kansa yake. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, ranar kowa ta kansa yake hatta annabawa magana da za ta rika fita daga bakin su kawai ita ce Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka kawo dauki wannan shine abinda annabawa za su rika za su ta fada saboda haka kaga babu maganar wani ya tsaya yana tambayar wani ko ya hadu da wani wanda yayi masa laifi yace zai tsaya tambaye shi afuwa kada aje hisabi abubuwa su kwabe masa to babu wannan damar to shine malamai suke cewa ai a alqur'ani kuma akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa yan alqiyama mutane za su rika tambaye junan su kamar inda Allah yake cewa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sashin su zai fuskanci sashi kuma su tambaye juna to ya za a hada tsakanin wannan aya da kuma waccan aya ta cikin suratu tur to waɗanda suke da datti a cikin zukatansu masu kokarin su ƙaryata alqur'ani cewa ba maganar Allah bace suka yi amfani da irin waɗannan damammaki ko irin wannan ayoyi waɗanda a zahirin su kamar suna cin karo da juna amma kowace akwai ma'anar da take dauke da ita sai su ce wannan ya nuna ba maganar Allah bace domin an samu tufka da walwala ce a can anan Allah ya ce ba za su tambayi juna ba a wani gurin kuma ya ce za su tambayi juna to da maganar Allah ce to ba za a samu tufka da walwala a cikin ta ba saboda Allah ba zai yi magana kuma ya manta abin da ya faɗa ba kamar dan adam da zai yi magana a jiba ya manta me ya faɗa yazo ya faɗi sabanin abin da ya faɗa dazu to malamai sun bi irin waɗannan gurare duk sun yi bayani kowanne yana ma'anar da yake nufi anan ubangiji subhanahu wataala da yace wala yasalu wala yatasaalun ba za su tambayi junan su ba wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi lokacin da aka yi busa busa ta biyu kowa ya fito a rikice a firgice yana cikin yanayi na tsoro ba shi da lokacin da zai tsaya har ya tambayi me yake galibi in kaga ana tambaya to an samu nutsuwa ko taro ake wani abun tsoro ya shigo to kowa fita zai da a guje ba wanda zai tsaya yana tambaya menene menene sai an samu abu ya dan samu gurin da zai dan fake sai tsaya kuma ya tambaye dan uwansa menene saboda haka lokacin da aka fito daga cikin kaburbura bayan an yi busa ta biyu to a wannan lokaci kowa zai fito cikin magagi cikin ɗebuwa to a lokacin ne zai kasance ba mai tambayar wani wasu daga cikin malamai suka ce ai ita alkiyama zango ne mai tsawo tafiya ce abu ne wanda yake zango-zango ba zango ɗaya ba Allah subhanahu wataala ya ce yini ɗaya na alkiyama daidai yake da alfi sanati ko 50 alfi sana alfa sana fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana yini da gwargwadansa shine shekaru 50,000 saboda haka akwai wasu lokuta da zai yi babu wanda zai iya tambayar wani a cikinsu akwai kuma wasu lokuta da za a samu damar yin tambayar saboda haka inda aka ce ba za a yi tambaya ba ana faɗar wannan lokacin da babu tambaya a cikinsa inda kuma aka ambaci tambaya to ana nufin lokacin da za a iya tambaya ɗin wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi ai la yatasaaluna bi huquqin nasab Allah subhanahu wataala anan duniya yana cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku kiyaye Allah wanda kuke roƙon junanku da sunansa wal arham kuke roƙon junanku da zumuncin da ke tsakaninku ka cewa wani wani saboda zumuncin da ke tsakaninmu da kai saboda dangantakar da ke tsakaninmu da kai yi min kaza a nan duniya kuna irin wannan mutum yayi tawassuli wajen neman bukatar sa wajen dan uwansa ta hanyar ambaton zumuncin da ke tsakaninsu wasu malamai suka ce to wannan shine babu alahira wala yatasaaluna ay bi huquqin nasab ba wanda zai tara wani ya ce saboda kai babana ne ko saboda kai ɗana ne ko saboda kai yayana ne ko ƙanina ne ka taimaka min wanda ba za ta yi amfani ba wasu ka ce wala yatasaaluna nan ana maganar kafirai ayon tana suna mana maganar kafirai saboda kafiri ba shi da wanda zai tambayi taimako a gurinsa ya samu wani taimako waccan aya kuma ta cikin suratul tur wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun wani ana maganar yan aljanna ne bayan sun shiga aljanna a lokacin ne za su fuskanci juna suna hira suna tambayar junansu domin ayoyin da suke gaba duk za su ƙara tabbatar da haka qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim Allah ce za su fuskanci juna a cikin gidan aljanna suna tambayar juna suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu da can lokacin a duniya muna cikin iyalanmu cikin tsoro muke muna fargaba abinda za mu zo mu samu a ranar lagoban kiyama kamar yadda aka sani halin mumini a nan duniya yana bautar Allah ne a cikin tsoro da fargaba tare da kwaɗayi da sa rai to shine suke cewa a cikin fargaba muke ibada ba mu sani ba Allah zai karba ko ba zai karba ba wallazina tuna ba'ata wa qulubuhum wajila to shine suke ba da labarin halin da suka kasance a nan duniya na tsoron Allah suka ce famanna Allahu alaina to sai gashi kuma Allah yayi mana baiwa wa waqana azabas samum ya tsare mu azabar wuta mai tsananin zafi wato ya kawar da mu daga shiga wuta ya saka mu aljanna inna kunna min qablu nad'uhu a da can mun kasance muna bauta masa innahu huwal barrur rahim lalle shi Allah mai yawan alheri ne kuma mai yawan rahama ne saboda kaga ashe wannan hirar da tambayar juna din ana maganar yan aljanna ne to haka dai malamai suka yi ta bayanin kowace aya da gurbinta to wannan yana nan da yawa a cikin nusus na shari'a baya ga nususin alqur'ani ana samun irin wannan da ta sa malamai suka ware wasu littafai kamar ash-shanqiti yana da littafi dafu ihamil ittirab an ayil kitab wato ya tattara irin waɗannan ayoyi waɗanda 'yan ciranin addinin musulunci orientalist turawa da yahudawa da suke shiga cikin harkar addini don su sauke shi suke tattarawa suna sukan alqur'ani da shi ce alqur'ani cike yake fal da tufka da warwara sai su ɗauko wannan aya sai su haɗa ta da waccan aya sai an ce miqdaruhu 50,000 sana na ce miqdaruhu abin alfa sanatin mimma ta'udun saboda an ce shekara 1000 na an ce 50,000 sai to kaga ai akwai tufka da warwara a ciki to irin wannan kwasar karan mahaukaciyar ne yan tatsina suke wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da duka waɗanda suke ƙaryata ma hadisan annabi sai su ɗau wannan hadisi su ce wanda ya ci karo da wannan wanda ya warware wannan wanda ya ƙaryata wannan gaba ɗaya su yi watsi da maganganun da malamai suka yi waɗanda suka hidimta ma waɗannan hadisai Allah subhanahu wataala ya sa musu fahimtarsa waɗanda Ubangiji subhanahu wataala ya yabe su da cewa suna da ilimi duk sanda aka samu wani abu a bayar ma masu ilimi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الذين يستنبطون sune wadanda suke gano hukunce-hukunce da suke fahimtar abin da yake cikin alkur'ani da sunna. To duk wani hadisi da kake gani akwai bayanin sa a cikin littattafan ilimi, wasu littattafan sama da shekara 2000 da rubuta su, suna kuma hannun malamai na Allah suna karanta su. To amma shi dan tatsine saboda ya gamu da wata tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wataala wacce ba za ta rabu da shi ba, matukar bai tuba ya koma ga Allah ya rungumi da'a ga Allah da manzansa, to zai ci gaba da zama a cikin wannan hayagaga. A yanzu ake sanar da ni cewa mun samu bakuncin ɗaya daga cikin ɗan majalisunmu na dattawa na kuma na jihar Bauchi, distinguished senator Shehu Buba Umar, senator Bauchi ta Kudu, ɗaya ne daga cikin ɗaliban wannan makaranta, duk da dai ya gudu ya bar makarantar da dai. Amma dai na san shi da akwai azumin da muka yi ma shi yake ɗauko ni ya kana a wata ƴar ƙurƙuren motarsa. Ban sani ba ko tana nan ko ya sadakar da ita Allah ba. Muna masa barka da zuwa kuma muna masa fatan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya musu jagora. To saboda haka ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cin karo da juna sai ga wanda bai fahimce su ba. Sannan Allah ya ci gaba da cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda duk ma'aunansa na lada suka yi nauyi to waɗannan su ne masu samun babban rabo. Waman khaffat mawazinuhu, waɗanda kuma ma'aunansa suka yi saka yau, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu kuma suna dawwama a cikin wutar jahannama. Wato Ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci cewa babu sauran wato wata dangantaka da za ta yi wa mutum amfani a lahira, haka nan babu wani wanda zai nemi taimakonsa ko ya nemi agaji a gurinsa, sai Allah yake nuna maka cewa abinda zai amfanar da kai shi ne aikinka, abinda ka je wa Allah da shi na ayyuka da kai su za ka gani. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء لأن الدكوة الذي جاء بنا أي كتاب كيو كومر كيو أنهلرتو مسد شي أبو جلو مسد كاينسا. تو أنني الله شيء فمن ثقلت موازينه وانما أو ننسى سكي نويه وتسكى نويه كاوى من أي يكنسى سكى نويه مونا نن أي يكنسى. To waɗannan su ne masu samun babban rabo, ma'ana su ne waɗanda za su samu kuɓuta daga shiga wuta, Allah ya shigar da su aljanna. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz, Allah ya ce duk wanda aka kautar da shi daga shiga wuta aka shigar da shi aljanna, to wanda shi ya samu babban rabo. Don haka in aka ce babban rabo a lahira shi ne shiga aljanna, mutum ya samu shiga aljanna ya kuɓuta daga shiga wuta shi ne babban rabo. To sannan yace wa man khaffat mawazinuhu, wanda kuma ma'aunansa suka yi saka yau, ma'aunansa na lada suka yi saka yau, ma'ana ka laifufukansa suka rinjayi kyawawan ayyukansa, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, to waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu. Allah yace fi jahannama khalidun, za su dawwama a gidan wutar jahannama. Sun rasa rahmar Ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗaya, duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta abu ƙwarai da gaske, ya sauƙaƙa shi sosai, wanda kaga duk ya halaka to shi ya zaɓi ya halaka. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sauƙin da in dai kana so to za ka shiga aljanna, in kana so za ka tsira. Allah bai tsaurara wa bayansa ba. Wala yahliku ala Allahi illa halik, duk wanda kaga ya halaka a gaban Allah to halakakken ne dama, ba yadda za a yi. Saboda ka yi lissafi kaga alhasanatul wahida, kyakkyawan aiki guda ɗaya idan aka dora shi a cikin ma'aunin da ake cewa za a yi awo a cikin sa daidai yake da kyawawan ayyuka goma yayin da ita kuma wato laifi yayin da shi kuma laifi in aka dora shi a ma'auni daya daidai yake da laifi daya duk hasana bi ashri amsalha man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha haka Allah ya alkawari duk sanda zaka yi aiki daya mai kyau to ladan goma Allah zai baka ba mai sallar asar ba to ladan sallar asar goma za a baka azumin nan yau in ka kai daya ladan azumi goma za a baka in ka gama watan nan ladan wata goma za a baka duk wani aikin hasana da zaka yi to akalla mafi karanci kenan a baka abin nan a dinka maka shi goma amma sayyi'a sayyi'a mummunan aiki laifi a ɗaya yake in Allah ya ga dama ma ya gafarta shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in Allah ya ga dama ma sai ya gafarta wannan to sai ya zanto ɗaiɗai kulle fukanka ɗaiɗai ku waɗanda ake lissafa su a ɗaiɗai ku an zo sirrin jayi gomomin hasanat ɗinka wani irin taɓewa ce wannan laifi ɗaya a ɗaya yake aikin alheri ɗaya a goma yake mafi ƙaranci ba wanda yake samun ƙasa da haka ba ƙasa da haka sai dai abin da ya sama da haka za a iya ninka maka zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ciyarwa tun ya ba da dirhami ɗaya ko mu ce naira ɗaya za a ninka masa ita har 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يجي وأن نسكي تيان نوك يسدن الله كمر وعياتي دعك شوكا هو سبع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمر وعياتي دعك شوكا تفتر نزنقرني يا بكوي هو تزنقرني يتنق وكيد وعراء وعراء لي kaga in ka hada 700 to kowane abu da zaka dauka na infaki ka bayar fi sabilillahi ka ba da kwano daya daidai yake da ka ba da kwano 700 wannan mafi karanci shi kuma abin da zaka samu a babin infak in dai kai shi dan Allah ba kai shi dan cin fuskar wasu ba ladina yunfiquna amwalahum thumma yutbi'una ba ما أنفقوا منا ولا الذين ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بكبي أبن دغولي با هو ده تشوتر واغا وان ده كي باشي كاين دان الله تو كوانا أبو قداد إذا أبا كلادن سا على الأقل تليبا كوي با إيا تليبا كوي بذا إيا ننكا واسما دهكا والله يضاعف لمن يشاء الله زي إيا ننكا مكشي سما دهكا ninkin ba iyaka musamman haka kaga a ce tinda wannan ahadu sayyiat daidai kulle fuka su zo su rinjayi waɗannan hasanat din da Allah zai ninninka maka manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira saboda haka kaga la yahliku 'ala Allah illa halik wanda duk kaga ya halaka to wannan ya cika tababbe ya cika tababbe as-sayyi'a tahta al-mashi'a as-sayyi'a laifin da mutun zai yi yana karkashin mashi'ar Allah babu wata hasana da zaka yi ta samu karbuwa a gurin Allah Allah ya hana ka ladanta babu ita duk wata hatana da kai ubangiji subhanahu wataala sai ya baka lada sai ya baka man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk kankantarsa inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci in kai hasana daya to zai ninka maka shi lil ladina ahsanu al husna wa ziyada shi duk wanda ya kyautata zo a ba shi lada mafi kyau wannan ababin lada babu maganar kai aikin lada Allah ya hana ka sai dai inda ma aikin baka yi shi yadda yake so ba kayi gaban kanka kayi riya kayi dan aji kayi dan kaza dan kaza dan kaza to dama wannan abin da kai dan shi sai ka je baka ladan sa amma in dai kayi shi dan Allah kowane irin aiki ne to baya tafiya a banza sai ubangiji ya dindinka maka shi amma ita sayya kana iya yi kana iya yi da ka aikata kuma wani aikin lada sai ya goge maka waccan sayya da ka aikata aikin lada sai ya goge maka wani laifi da kai a baya ubangiji subhanahu wataala na cewa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin innal hasanat lallaykawa wa ayyuka yudhhibna as-sayyi'at suna tafiyar da munana annabi yana cewa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha kabibi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge shi to amma ita hasana matukar kayi ta da kyau ko wanda yayi ridda ko mutun ridda yayi kaga ridda tana bata aiki duka mutuba duk da yayi ridda aikin sa ya lalace amma in ya dawo musulunci aikin sa ya dawo ba za a bata masa aikin sa ba yana yin ridda za a ce to wannan aikin an kwace shi daga hannun sa amma da zaran zai dawo shi yasa Allah ce man yartaji dinihi fayamut wa huwa kafir sai da yasa sharadi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat amalu ba a bata maka aiki sai ka mutu ba akan musulunci ba inda mutun zai yi aikin haji sai kuma ya yi ridda sai kuma ya dawo musulunci to wancan aikin hajjin ya dawo ba a cewa ana bin shi yanzu sabon aikin haji a ce to yanzu zaka fara from the beginning a ce wancan abubuwan da kai duk ya tafi a'a to wanda duk yana daga cikin hanyoyi na saukakawa da ubangiji ya bayin sa ubangiji ar-rahim ne wasi'a rahmati wasi'at kulli shay wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma rahmar ubangiji ta yalwaci komai inna rahmati sabaqat ghadabi haka Allah subhanahu wa ta'ala rahmarsa tare jayi fushinsa to amma duk da wannan saukin da waɗannan hanyoyin da samun aljanna mutun ya je lahira wai a zo da awansa a samu munanan ayyukansa sirin jayi kyawawan ayyukansa ai wannan halakar tashi ta je halaka duk da wannan garabasar da ubangiji ya bude maka kullun cikin bonan za kake kullun Allah bonan za yake maka na aikin lada ka duba irin wannan watan ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azumci a watan ramadana tare da imani cewa Allah ne ya sa shi ba kawai al'ada ya dauki abin ba wa ihtisaban yana yi dan ya samu lada annabi ya ce an gafarta masa zunubansa da suka gabata ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka nan wanda zai yi qiyam ramadan shine sallar dare ta ramadan tarawih ko tahajjud an gafarta masa abin da ya wuce na zunubansa man qama laylatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a min an-nar wa dhalika fi kulli layla a duk lokacin da aka zo bude baki Allah yana da wadanda yake yantawa daga wuta cikin bayinsa wannan a kowane dare rana ta fada aka zo bude baki ka duba irin wannan bonanza aka zo aka ce in an yi ramadan an yi idi an yi sallah man sama ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal fa ka'anna ma sama ad-dahr kai ramadan ka zo kai sitta shawwal kamar kai shekara kana azumi ne duk irin wannan bonanza a je lahira a zo awo amma muna da ayyukan kasiri jayi akwai halakakken da yake wannan shi yasa babu la yahliku ala Allah illa halik wanda duk kaga ya halaka to da ba halakakken amma kofofin a samu tsira ubangiji ya bude su ma yafalu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ba so yake wai sai ya azabtar da bayin sa ba hanyoyin da za su samu su samu gafara Allah ya bude su da yawa ya bude su da yawa kullun sauka yake yi sama'id dunya kamar yadda cikin hadisin Abu Huraira fi thuluth al-akhir min al-layl a thuluth dare na karshe yana bari yastaghfiruni fa aghfiru la waye yake san gafara gafarta masa kullun bay yaghfiruni fa aghfiru la waye yake san gafara gafarta masa ka duba waɗanda suka rika kashe bayin sa mu'minai waliyai waliyai na Allah suka rika kashe su suka yi rabi suka kunna wuta suna tura su da ransu da manya da kanana da mata da maza amma Allah ta yin tuba yake musu akwai wanda zai yi wa naka irin wannan kai masa ta yin tuba sai Allah innal ladina fatalu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim wanda suka fitini mu'minai maza da mata sai ce sannan basu tuba ba me yake musu tai yake musu su tuba wannan abin da suka yi wa waliyansa sai ya yafe musu su kuma waɗannan waliyan nasu ya biya su daga taskarsa babu cin mutunci da zagi da yake ka ce Allah yana da da Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suka ce Allah yana da da sun kafarta laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam amma duk da haka Allah ce ki afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim eh zai sa ba za su tuba ba suna zagin shi yana cewa me zai sa yana musu tayin tuba yana gaya musu shi mai gafara ne shi mai gafara ne to amma duk da wannan sai wasu tabuta saboda haka ubangiji subhanahu wataala dan ya tabbatar da cikakkiyar adalcin sa sai ya sanya mizani na au ranar gobe kiyama mizani na au zai faru ne bayan hisabi an san menene hisabi ko hisabi shine abu jirowa da kowa aikin sa a kowa a nuna masa abin da yayi ga abin da kai ga abin da kai wannan ga masu kyau ga marasa kyau kowa ya ga aikin sa ya yarda cewa aikin sa ne a baka littafin ka karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kai da kanka kai wa kanka hisabi to bayan an gama tabbatarwa da kowa aikin sa ba wani wanda zai ce aiki kaza da aka auna shi ba shi yayi ba to sai an gama sanan sai a zo ai au to yanzu dai tarin tilin aikin nan naka ne mai kyau wannan ba tilin naka ne duk kai itirafi gaban ubangiji to sai a ce to maimakon Allah zai ce aje ya san wanda yake da dan wuta ya san na aljanna duk abin da mutum yayi Allah ya san ba buƙatar sanar da shi to amma dan Allah ya tabbatar maka da shi adali ne ya sifantu da sifa ta adalci sai a aje ma'auni wa nadaul mawazin alqism alyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi sai Allah ya aje ma'aunai to shikenan duk kankantar aiki sai an kawo shi duk kankantar sa duk girman sa a lokacin za a auna wannan aiki a lokacin ne man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadanda ma'aunan su da ayyukan su na kyau masu kyau suka yi rinjaye to wadannan sun samu babban rabo wadanda kuma ma'aunan su ba su yi kyau ba suka yi sakayo to wadannan su ne za su tafi jahannama Allah ka kiyashe mu saboda haka auna ayyukan bayi a ma'auni na adalci ranar gobe kiyama gaskiya ne shi yasa yana daga cikin abinda ahlus sunna suka yi imani da shi wa nu'minu bil mizan mun yi imani da cewa akwai ma'auni ma'aunin nan yana da kiffa guda biyu yana da bangarorin awo guda biyu, sannan yana da abin da ake daidaita awon da shi shine lisan, karfan da ake daidaita awo da shi yana da su. Kuma ko za a ɗauko ayyukan mutum ne a sa'a nan, a ɗau ayyukansa a sa'a nan, a auda wanda ya rinjaye shi ne hukuncin da Allah zai yi wa mutum. Imam Ahmad a cikin littafinsa Al-Musnad ya fitar da hadisi, hadisin da aka fi sani da hadithul bitaqa, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa سيختص الله رجلا من أمتي. الله زي قاموا ونمتن لكتكين الأمة لوك تشين حسابي كينا على رؤوس الخلائق يوم القيامة أكاوش قبدا نزغ هلتونك. الله يفتول شي فينشر له كوف ينشر له 99 سجلا. Sai a zo a buɗa masa fayil 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 na ayyukansa kundi kundi 99 da ayyuka ne nasa mara sau, kullun sijillin baddal basar, kowane kundi iya ganinka, an buɗe fayil ɗin amma kowane fayil iya ganinka guda 99, dukkansu ayyukansa ne a ciki, kuma ayyuka duka waɗanda ba su da kyau. Sai Allah ya ce da shi a tunkiru min hadha shay'an a zalamaka katabati alhafizun, kana ga abin da kake musu a nan cewa ba naka bane, akwai wani abu da kake musu cewa ba naka bane, shin mala'ikuna da suka rubuta wanda suka zama masu tsaro a kanka sun zalunce ka? Sai ya ce la ya rab, ko kaɗan aiki na ne kuma ba su zalunce ni ba. Sai Allah ta riki cewa da shi alaka uzrun aw hasada, kana da wani uzuri to wani hanzari, ya aka yi ka irin wannan aika-aika, kana da hanzari ko kuma kana da wani lada da ba a kawo shi nan ba, ka tuno wanda za ka ce akwai wani abu da ka yi mai kyau ba ka gan shi ba. To shi ne sai ya ce ai babu komai, ba wani abin da ya rage ko bai da wani hanzari, saboda haka sai ya kidibe. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bala inna laka indana hasana, akwai wani kyakkyawan aikinka da yana nan wajenmu guda ɗaya, la zulma alyawma alayka, a yau ba wanda zai zalunce ka. Sai a fito masa da wani ɗan kati haka ɗan ƙarami, shi ne yake ɗauke da abin ladan, amma ga manya-manyan fayilulluka nan kundaye ga su nan iya ganinsa kucin 99 a baje a gabansa, yanzu an ɗauko ɗan ƙaramin kati an ce wannan ladanka ne a ciki. To sai kenan sai ya ƙara ruɗewa ya ce ya Rasulullah, ya Ubangiji, yaya wannan ɗan katin me zai yi tare da waɗannan damin alhakin, ina wannan ɗan katin zai iya abin nan? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a fito da wannan katin, a cikinta akwai la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sai a ɗora ta a cikin ma'auni ɗaya, nan da nan sai ka ga waɗannan fayil duk gaba ɗaya kamar iska ta ɗauke su. Fata tsayaratu sijillat, wannan ɗai hasana ɗin ta ci ƙarfinsu. A ruwayar Tirmidhi yana cewa la yasqulu ma asmillahi shay, ba abinda yake rinjayar sunan Allah. A shahid anan kaga ashe akwai gurin zuba aiki, shi kansa mai aikin ba za a auna shi, kai da kayan, kai da aikin naka ma, kai da ayyukan ma, kai ma za a auna ka. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Abdullahi ibn Mas'ud wata rana ya hau sama yana ciro aswaki, yana karyo itacen aswaki. To shi mutum ne wanda ƙafafuwansa sirara sosai, a sa ku irin waɗannan mutanen sirere ne, to haka nan ƙafafun suke sirara. Da ya hau sama yana karyo itacen aswaki sai iska ta kaɗa, sai kaurin sa ya fito sai sahabbai suke mai dariya wanda suke tare da shi suke masa kaurin sa dariya sai annabi yake cewa ku daina masa dariya atadhakuna biddiqati saqai rashin wato sirantakar kaurin sa kuke wa dariya wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min uhud kaga wannan ɗan ƙauraka yan nashi sirara in aka sa su a mizani ranar gobe kiyama sun fi dutsen Uhud nauyi shi yasa wannan a cikin yana cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi dan Mas'ud wannan yana daga cikin falalarsa kuma yana daga cikin abin da yake nuna albishir gare shi cewa shi yana daga cikin masu rabauta da gidan aljanna yace fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun akwai hadisi a cikin sahihaini na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da annabi yake cewa innahu la yati ar-rajul al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah ranar gobe kiyama za a zo da wani mutum tumuli wato titikeke amma in aka auda shi bai kai nauyin fifiken sauro ba duk wannan kiba-kiban jikin da yake da shi amma a gurin Allah subhanahu wataala ba komai bane shi ne Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da wani awo na a zo a gani ranar gobe kiyama haka nan su ma ayyukan za a auna su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillah tabla'ul mizan fadar alhamdulillah sana cika ma'auni hadisin karshe na sahihul bukhari kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila arrahmani thaqilatani fil mizan subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim annabi yace kalmomi guda biyu masu saukin gudana akan harshe habibatani ila arrahman wadanda Allah mai rahama kuma yake so amma thaqilatani fil mizan suna saukin gudana akan harshe ba su da nauyin fada akan harshe amma kuma suna da nauyi a mizani ranar gobe kiyama su ne fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda kaga ashe ayyukan bayi ba za a auna su ranar gobe kiyama mu'tazila wadanda suke watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke gabatar da hankali su ce wadannan duk hadithul ahad ne hadisai ne na daidai kuma sahabbai ba za mu yi aiki da su a aqidar mu ba saboda aqidar mu ba ma bukatar ta ba to sun tattara wadannan hadisai duk sun watsar sun ce ta ya za a yi aiki ai a'rad ne al a'malu a'rad ayyuka wadannan ai duka sifa ce sifa ya za ka magana ta ka ce ka kama ta ka nade ta ka sa ta aljihu a'rad ne a'rad kuma ba jiki ba ne ta ya za a auna abinda ba jiki ba kasa haka suke cewa saboda haka sai suke tawila duka ayoyin da suka zo da maganar man saqulat mawazinuhu ko man khaffat mawazinuhu ko wanad'u almawazin alqist liyawm alqiyama duk sai suke fassara su da cewa adalci ake nufi wanad'u almawazin alqist da mu sanya ma'aurai na adalci amma ba wai awo za a yi ba kamar yadda muka sani suka ce saboda ayyukan ba ai sifofi ne ma'anawiyat ne ba hissiyat ba ta ya za ka auna abinda baya kamuwa ba jiki ba ba kuma ta ya za ka auna shi to kaga wannan aiki ne da hankali kawai na iya abinda yake iya gani saboda me saboda shi a gurinsa babu gaibu mu mu'mini akwai gaibu abinda ba mu gani ba amma mun imani da shi allazina yu'minuna bil ghaibi mu ne wadanda muke imani da gaibi abinda ba mu ganshi ba kuma ba lalle ne a lokacin da ake gaya mana kwakwalwar mu ta riske shi ba saboda gaibi ne abinda yake karkashin hawas dinka guda biyar jinka da ganinka da shakarka da dandananka da tabawarka su ne za ka riska da wuri su ne Allah daman ya baka waɗannan hawas guda uku da suke jikinka ko hawas guda biyar da suke jikinka to amma duk abinda ya wuce nan to ya wuce kuma abinda zai iya shiga wato abinda hankalinka zai iya riskarsa amma kuma ba mustahil bane ba wai ba zai yiwu bane hankalinka ne ba zai kai gare shi ba dan hankalinka bai kai ga abu ba ya nuna cewa ba zai yiwu ba a da can dan adam ba zai yi tunanin cewa za a yi abin hawa da zai rika tashi cikin iska da kansa ba abin da ya sani shine tsuntsaye su suke tashi amma a ce a dauki mutum da kayansa shi kansa karfa ba karamin dauyi ba amma ya tashi da mutane da kayan cikin su da komai ya tashi cikin iska kuma yayi gudu gudu ba kadan ba a dan kankanin lokaci yaje inda za a yi kwana da kwarki ana tafiya ada kokolwa dan adam ba za ta dauki wannan ba amma yanzu gashi nan ana ta shiga a fita a shiga a fita wayoyin da muke amfani da su ina dan adam da yake tunanin cewa kana daga wata uwa duniya kai magana dan uwanka yana nan ya jiyo ka kada tunanin dan adam ba zai kai in aka faɗa cewa zai ƙarya ne lokacin da aka ce Abbas ibn Firnas yana ta hukawar waye da zai ya rika tashi sama bas jifan sa kai da hauka cewa kai mahaukaci ne kuma a haka yi rayuwa a mahaukaci aka yi ta kallansa a lokacin shi yana ganin akwai ta watakila dabarar da dan adam zai ya sawo ma kansa fiffike ya rika tashi kaga shi ya fara tunanin cewa jirgi zai yi amma kallon da aka rika masa kallon mahaukaci aka ce ya hau guri mai tsololuwa bayan ya yi wa kansa fiffike ya faɗo ya tarwatse ya mutu a haka ya tafi a mahaukaci saboda a lokacin hankalin ba zai riska ba amma kuma gashi yanzu ya zama mumkin ba mustahil ba to dukkan gabobin da suke jikin mu suna da kudura iya ikon da aka ba su abinda za su iya yi akwai abinda zai wuce in ido Allah ya baka akwai iya nisan da zaka iya gani in ya wuce nisan ganinka ba ko kai waye ba wai yana nufin ba abun ba amma ba ganshi ba haka nan jinka da kake ji da shi yana da limit akwai inda iya sautin da zai shiga kundanka iya nan ne in ya wuce nan kuma zai zo kundanka ba sai an hada da wasu na'urori ko wani abu yanzu ba dan na'urar daga miliyan nan ba yau ba su ji abin da nake faɗa ba duk kuma suna da kunnuwa wasu ma kunnuwansu alhamdulillah amma ba za su ji ba ashe komai yana da duk wata abu da Allah ya baka to shi ma haka hankali in kana jin karfi ne da kake da shi a baka wannan ka daga a baka wancan ma ka daga za zo a baka abin da baka iya daga ba ya wuce kuma limit din karfinka to shi ma hankali ɗaya ne daga cikin gabobin da Allah ya ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida su ne hankali su ma yana da shi ma yana da limit akwai abin da zaka iya gane shi da hankali akwai abin da ya wuce karfin hankalinka abubuwa ne da yawa kake rayuwa tare da su amma har yanzu hankalinka ya kasa riskar su ba kuma baka isa kuma ka ce babu ba shi kansa hankalin da kake tunani da shi ai ba wani wata madda bace wanda kake iya gani akwai wanda ya tace an je an masa da shan hankali ko akwai wanda aka tarzo aka dasa ba hankali in mutum ya hukace kenan sai dai ayi ta addu'a Allah ya dawo masa da hankalinsa amma ba inda zai je ayi masa da shan hankali za a ce ayi da shan koda ayi da shan waya ayi da shan amma ba a ce da shan hankali ba mu'amala muke da hankali amma har yanzu ba mu san menene hakikanin me ya hankali ba alqur'ani yana hada hankali da zuciya haka nan rai da yake jikinmu muke rayuwa da shi ba wanda zai iya gaya maka hakikatin ruh yasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa har yanzu ba a ce ga wata masana'anta ta kira rai ba wanda za a iya saya da madudin kudi a ce masu kudi suna tara kudi don sayi rizab abin da su sayi rai da za su aje standby babu amma kuma dukkan mu mun yi imani cewa akwai rai din akwai ruhun yana nan amma ba mu san shi ba ta ina yake fita daga jikin mutum ta kai yake fita ta baki ta ciki ta hanci za ka kowa da irin mutuwarsa wani ciki za a fasa masa wani kai za a fasa masa wani ba a fasa masa komai amma dai zai mutu ruhin ne kuma yake fita saboda ka ga wani abu a tare da mu amma ba mu iya riskar hakikanin mahiyar sai ya take ba mahiyar nafs wannan annafs da Allah yake faɗa har yanzu duka maganganun da masu magana suke magana akan nafs ba iya ganin hakikanin mecece annafs ba annafsul lawwama annafsul mutma'inna annafsul ammaratu bisu amma tana tare da kai baina jambaik saboda haka abubuwa haƙa'iq ga sunan da yawa da mun sallama akwai su amma ba mu san kunhin su ba har zuwa yau ba mu san hakikanin su ba to bare kuma abinda ba a dan duniya zai wakana ba a lahira zai wakana ka zo kana cewa ai ba jiki bane ba zan iya taba shi ba don haka ban yadda ba nusus zo ka ce baka yadda ba to tasirin ka dauki ma'auni irin na wasu mutane wanda ba musulmi ba kamar ita wannan falsafa da ta shiga cikin ilmul kalam wanda ta rarrafo ta shigo cikin ilimin muka na addinin musulunci ake auna wasu abubuwa na addinin musulunci da asali mutanen da suka yi wannan ko annabi basu wani annabi basu riska ba mutanen Girkawa a lokacin ba wani annabi a cikin su fagabniyar su suke kawai kokarin iya abinda hankalin su zai riska suka samu wasu tsare-tsare da suke ganin wai idan ka san su tunaninka ba za ka yi tunani mara kyau ba wanda Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al-Muntaqiyin yayi kace-kace da wannan maganganun nasu to suna cewa al-mizan da Allah ya faɗa al-Qur'ani ba ma'auni bane kamar yanda yazo mana a sunna cewa lahu kiffatani kamar yanda yake cikin hadisul bitaqa za a auna ayyukan ne kuma suka ce a duk ba zai yi ba saboda su ba su yi ibadi da wannan ba sauraka sai suka dakatar da aiki da dukkan hadisan da suka zo a babin mizan wanda mu a wajenmu hadisai ne mutawatirai amma su a wajensu ba mutawatiran bane saboda shi tawatir abun sa daban a gurin kuma malaman hadisi daban sauraka suka ƙaryata da wannan to Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa zai yi awo a ranar gobe kiyama da mizani kuma za mu ga cewa ayoyi da yawa suna nuna mizanin dukkan da yawa faman saqulat mawazinu faman khaffat mawazinu wa nada'ul mawazina qistal yawmil qiyama to shi yasa wasu malamai suka ce mawazin ne ba ɗaya bane wasu suka ce almizan guda ɗaya ne amma ana jam'in sa saboda ta'addudul mawzunat saboda abinda za a auna din da yawa mizani ɗaya ne wani zai ce to amma duk halitta tun daga na farko har ƙarshe mutum da aljan a mizani ɗaya za a auna wani zai ga kamar ya yi hankalinsa ba zai ɗauka ba to kaga shi ma wannan sai ya ɗauko hukuncin duniya ya kai shi lahira shi ne wannan tunanin zai zo masa amma aikin Allah ya fi wannan za a yi hisabi kakab a gama ‘yan aljanna su yi baccin ƙailula a cikin gidan aljanna baccin ƙailula ana yin shi kafin azahar ne gab da azahar ake kwanta a ɗanyi bacci minti 30 minti 40 shi ne ƙailula Allah ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila Allah yake gaya mana a ranar ‘yan aljanna su za su fi samun gurin zama mai kyau kuma su samu gurin baccin ƙailula kaga kenan za a gama hisabi kakab azahar ba ta yi ba sai ka ce kai tunda aka yi duniya a zauna ana monar za mu ga shari'a guda ɗaya a yi shekara da shekaru a ce an ɗaga a dawo an ɗaga a dawo an ɗaga a dawo a ce an shekara goma har 20 ana shari'a ɗaya ko a ce duk iya mutanen duniya haka za a yi su samun su a ciki to wannan duk kana tunani ne irin ɗan gajeren tunanin da Allah ya ɗan gutsura ya ɗan fincina ya ɗan baka da shi kake tunani sai kake zancewa duka ayyukan Ubangiji su ma a hakan suke wanda kuma ba daidai ba ne Allah ce fi jahannama khalidun waɗanda ma'aunansu suka yi sakayo kuma waɗanda za su shiga cikin jahannama su zauna a cikinta har abada babu ranar fitowa Allah ka kiyashe mu lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh